Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Amina Bahar Auna. Sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 2 ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko, Amina, ba mukanin labarai.
To Hafiz, a yau Laraba ne shugabannin soji na kungiyar rayuwar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka, wato ECOWAS, za su yi wata tattaunawa a Abuja, babban birnin Najeriya, game da juyin mulkin da aka yi a Nijar makon da ya gabata. Tuhume-tuhume hudu da gwamnatin tarayya ta yi wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump na yunkurin kaucewa faduwar zabensa a shekarar 2020 sun janyo martani daga bangarori daban-daban na siyasa. A yau Laraba ne jami'an Ukraine suka fada cewa hare-haren jiragen saman Russia sun lalata kayayyakin aikin tashar jiragen ruwa a yankin Odessa da ke kudancin Ukraine.
Kanin labaran kenan. Sojojin da suke juyin mulki a jamhuriyar Nijar sun nada gwamnonin jihohi takwas na kasar a cigaba da yunkurin kafa gwamnatin rikon kwarya. To ko me ƴan kasar Nijar ke cewa?
Ina ganin wannan mataki da su sojoji masu ikirarin juyin mulki a kasar Nijar suka dauka bai dace ba.
Muna tafa da karin bayani. Sannan za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin kwadago a Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana kan halin kuncin rayuwa da ƴan kasar suka shiga sakamakon cire tallafin man fetur.
Abubuwa da aka zo da su na janye tallafin man fetur bai tsaya iya nan ba, an tafi kuma kan hada kasuwar hada-hadar kudaden kasashen waje wanda ita ce take bawa kasuwannin mulinzani ita mata ta'azzara. Darajar naira ta yi rugu-rugu.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau da Nasira da Mail Hikaya ya shirya zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
A yau Laraba ne shugabannin soji na kungiyar rayuwar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka, wato ECOWAS ko SEDEAO, za su yi wata tattaunawa a Abuja, babban birnin Najeriya, game da juyin mulki da aka yi a Nijar a makon da ya gabata, yayin da wasu kasashen Turai ke kokarin kwashe 'yan kasarsu daga Nijar. Kungiyar ta ECOWAS ta faɗa a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa cewa kwamitin hafsoshin tsaron kungiyar zai tattauna a kan yanayin siyasa a jamhuriyar Nijar a tarukan da za su yi har zuwa ranar Juma'a. Yau ne kuma aka sa ran cewa wata tawaga ta ECOWAS za ta isa babban birnin Nijar domin tattaunawa da 'yan majalisar mulkin sojin. Tuhume-tuhume hudu da gwamnatin tarayya ta yi wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump na yunkurin kaucewa faduwar zabensa a shekarar 2020 sun janyo martani daga bangarori daban-daban na siyasa, ciki har da mataimakinsa a lokacin Mike Pence, wanda ya ce duk wanda ya fifita kansa kan kundin tsarin mulkin kasar bai kamata ya zama shugaban kasa ba. Tuhumar ta bayyana jerin abubuwa da suka faru bayan zaben watan Nuwamba, wanda ya kai ga harin da magoya bayan Trump suka kai a fadar gwamnatin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021. Tuhumar ta nuna cewa da yawa daga cikin fasatattun mutanen sun yi imani da cewa Pence zai iya sauya sakamakon zabe kamar yadda Trump ya yaudare su. Jami'in 'yan sandan Capitol na Amurka Harry Dunn, ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗorawa alhakin kare ginin majalisar dokokin ta Capitol daga 'yan zanga-zangar, ya fitar da wata sanarwa ta lauyansa inda ya ce, abinda nake so daga ranar farko shine yin hukunci da adalci ga jami'an tsaro maza da mata waɗanda suka yi yaƙi da jajircewa a ranar 6 ga Janairu. A yau Laraba ne jami'an Ukraine suka fada cewa hare-haren jiragen saman Russia sun lalata kayayyakin aikin tashar jiragen ruwa a yankin Odessa da ke kudancin Ukraine, yayin da wato jirage mara matuka da Russia ta harba kuma suka kai hari a babban birnin Ukraine. Sojojin Ukraine sun ce harin na Russia ya lalata wata na'urar ɗauko hatsi tare da haddasa gobara a masana'antu da tashar jiragen ruwa a Izmail. Gwamnan yankin Odessa Olekipa ya faɗa a kafar Telegram cewa harin na Rasha ya yi ɓarna amma ba a samu rahoton jikkata ba.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. Sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar sun naɗa gwamnonin jihohi takwas na ƙasar a ci gaba da yunkurin kafa gwamnatin rikon kwarya, inda ɗaya gefe ake sa ran wata tawagar masu shiga tsakani ta CDAO za ta ziyarci ƙasar ta Nijar a yau Laraba don tuntuɓa ɓangarorin da ke takaddama. Ha kuma majalisar sojojin ta sanar da buɗe iyakokin ƙasar ta Nijar da wasu ƙasashe da ba su da alaƙa da ECOWAS. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulam Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A sanarwar da suka bayar ta kafar talabijin mallakar gwamnatin Nijar ne sojojin da suka yi juyin mulki suka sanar da jama'ar ƙasar naɗe-naɗen sabbin gwamnoni. Hafsoshin soja ne aka naɗa domin maye guraben gwamnonin hanɓarerriyar gwamnatin, waɗanda suka haɗa da janar-janar huɗu da kanal biyu da kwantrolar 'yan sanda guda da laftana kanal guda. To koya ƙungiyoyin fararen hula ke kallon wannan mataki? Alhaji Nasiru Saidu shi ne shugaban ƙungiyar Fadisan Kuwa.
Soma naɗe-naɗen sojoji da suka yi yana ba da tabbaci ga matsayinsu na sojoji waɗanda sun kai juyin mulki. Na farko, General Jani Abdurrahman ya tabbata shugaban ƙasa sabo wanda ya ɗauki karagar mulki a cikin ƙasa. Tabbaci na su sun soma aiki ga matsayinsu na hukuma shi ne saƙon da mun ka fahimta da sun ka soma wanga naɗe-naɗe.
To sai dai wani ɗan ƙasa Canga Calimbo na cewa waɗannan naɗe-naɗe alama ce ta fatali da ta yin sulhu. Alhali ita kaɗai ce mafitar halin da Nijar ta tsinci kanta ciki, in ji shi.
Ina ganin wannan mataki da su sojoji masu ikirarin juyin mulki a ƙasar Nijar suka ɗauka bai dace ba, saboda tada husumi ne da kuma rufe duk wata ƙofa ta sulhu da Nijar muke nema tare da ƙasashe na ƙungiyar ECOWAS. Yau ne aka turo manzanni kenan, da sai mu bari mu gani inda tattaunawa za ta bada, a samu matsala, a samu inda za a sauƙa ma talaka tunda aka jibga ma ƙasar Nijar wannan takunkumi wato ambargo da kuma matsin lamba da muke cigaba da fuskanta da ƙasashen hulɗa namu. Gaskiya talaka da cikin hala'ula'i kenan, ya kamata kowa ya dawo ya azamna a samu masahala.
Wata sanarwar ta daban na cewa shugaban majalisar sojojin ta CNSP Janar Abdurrahman Chani ya ɗauki matakin buɗe iyakokin Nijar da ƙasashen Burkina Faso da Mali da Algeria da Chadi da Libya domin ba da damar hada-hada. Wani ɗan siyasa da bai so mu bayyana sunansa ba na ganin rashin dacewar matakan sojojin na CNSP.
Ko hanyar na zai daidaitawa kuma dole ne mutu nemi sasanci, saboda an wuce yayin juyin mulki. Yanzu an wuce duk wani ɗan siyasa demokarasi na gaske bai kamata ya goyi zuwa bayan juyin mulki ba, saboda ƙasashen nan mun zama ɗaya. Wannan mutane da suke neman su yi juyin mulki to su koma su nemi mu maganin matsalolinmu na tsaro.
Tuni dai al'umma ta fara ɗanɗana raɗaɗin takunkumin da ƙungiyar CDAO ta ƙaƙabawa ƙasar ta Nijar, inda farashin kayan abinci ya tashin gwauron zabi. Misalin yadda buhun kilogram 25 na shinkafa da ke jika goma na sefa a baya ya koma jika goma 15. A bankuna ma an fara fuskantar tsaikon hada-hada, inda masu kokarin cire kuɗaɗe yake cincirindo. A wani lokacin da aka fara fuskantar karancin masu ajiya saboda fargabar abin da ka iya zuwa ya zo. Haka kuma an shiga matsalar wutar lantarki sanadiyar tsinke layin Najeriya a wani lokacin da wasu mambobin majalisar CNSP suka fara rangadi a ƙasashe makwabta wato Mali da Burkina Faso. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, nan gaba kadan a cikin shirin za ku ji yadda aka gudanar da zanga-zanga kan tsadar rayuwa a Najeriya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A yau Laraba ne ƙasar Sin ta zage damtse wajen aikin ceto a Zauzu, birnin da aka yi ambaliyar ruwa mai yawan jama'a fiye da 600 wanda ke kudu maso yammacin birnin Beijing, yayin da raguwar guguwar Doksuri ke ci gaba da yin barna a yankunan birnin wanda girmansa ya ninka birnin Paris sau biyu. Zauzu na lardin Hebi ya wato shi ne ya fi makuwa da guguwar wacce ta afka wa arewacin ƙasar Sin cikin shekaru 10. Akalla mutum 20 ne suka mutu a yankin da ambaliyar ta shafa, yayin da ta raba sama da mutum 134 da muhallansu. A mahaɗar koguna da dama, Zuwazu na ɗaya daga cikin biranen Hebe da suka fi fama da bala'in ambaliyar ruwa, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka rawaito.
labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu daga Abuja, Najeriya. Inda gamayyar kungiyoyin kwadago na Najeriya suka fara gudanar da zanga-zanga kan halin matsin rayuwa da 'yan kasar suke ciki tun bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi watanni biyu da suka wuce. Ga rahoton da wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana.
Kungiyar kwadagon da ta sami goyon bayan wasu kungiyoyi ta fara zanga-zangar ne daga shalkwatarta zuwa dandalin Unity, sannan ta tsaya a ma'aikatar shari'a aka tsallaka zuwa majalisun dokokin kasar, inda wakilan majalisar dattawa karkashin jagorancin Sanata Ali Indumi suka saurari kokensu tare da bada tabbacin yin zama da su, su kuma shiga tsakani da gwamnatin tarayya don samu mafita mai dorewa. Comrade Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsare na kungiyar NLC.
Yan Najeriya dama suna ji a jikinsu kafin wannan magana ya shigo. Sai zamana gwamnati ne da ta shigo babu imani babu tausayi, aka saki azabtar da 'yan Najeriya akan halin da suke ciki. Saboda haka wannan zanga-zangar muna jawo hankalin duk duniya ne su sani cewa ƙarerayen da shugabannin Najeriya suke musu cewa suna kyautata ma 'yan ƙasansu, wannan duk ƙarya ne, kuma wannan zalunci ne da ba za mu ɗauka ba, kuma 'yan ƙasa ba za su ɗauke shi ba.
Shugaban kungiyar manyan malaman jami'o'in Najeriya kuma mai bincike akan kuɗi a kungiyar NLC wato National Auditor a turance, Muhammad Haruna Ibrahim ya ce,
so muke mu gaya wa gwamnatin Najeriya ce wannan al'amura da ake fama da shi ya shafi kowa da kowa. Wannan cire tallafi da suka yi na mai ba wai an ce kada a yi ba, amma ko ba su zo da shi da alheri ba, saboda idan ana da niyya ya kamata a ce an gyara matatun mai na Najeriya.
Shi ma tsohon shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC Comrade Ayuba Waba cewa yayi
an zauna akan tebur, gwamnati ta ce matatun mai nan za su fara aiki first quarter na 2023, dan gwace ma zai fara aiki first quarter na 2023. Har yanzu shigo da mai ake kuma an ci an cire tallafi ba ai tanadi ba, mutane suna cikin wahala, shi yasa aka yi wannan gangami domin gwamnati ta kafa wuyacin da mutane suke ciki da kuma yanda za a yi gyara domin mutane su fita cikin wannan kankin wahala.
A nasa bangare, mai tsawatarwa na masu rinjaye a majalisar dattawan Najeriya wanda ya wakilci shugaban majalisar Sanata Ali Indumi ya bayyana cewa
to ai yan kwadugo yan uwanmu ne, kuma sun fi jin irin radadi da ake ciki yanzu, kuma gaskiya sun yi abu nagari tunda sun zo protest peaceful ne ba wai sun yajin aiki ba, kuma gaskiya wahalan da mutane suke ciki wanda mu mun sani abu ne wanda zai iya kai ga haka. To kuma alhamdulillah tunda sun zo sun bada takardar su, dama kuma majalisar dattawa ranar Monday don ganin abin da yake faruwa, mu kawo motion akan cewa ya kamata majalisar dattawa su shiga cikin sasantawa da ake kokari a yi. To shine mu za mu shiga ciki yanzu mu ga abin da zai iya yiwa, mu ga kuma matakan da ya kamata a dauka don a samu maslaha a cikin wannan.
A makon da ya gabata ne kungiyar NLC ta bada wa'adin kwanaki 7 ga gwamnatin tarayya, inda ta buƙaci ta gaggauta sauya duk wasu manufofinta da ke ƙara ƙuntatawa 'yan ƙasa. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf da wannan rahoton. Har yanzu dai kan batun zanga-zangar ne dai a Najeriya, inda a jihar Kano kungiyoyin ma'aikata ƙarƙashin inuwar kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar suka bi umarnin kungiyar ta ƙasa, inda mambobinta suka fito zanga-zangar lumana domin bayyana damuwa da halin kuncin rayuwa da 'yan ƙasar suka shiga biyo bayan ƙarin farashin man fetur. Daga Kano ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana.
Gamayyar kungiyoyin ma'aikata da na ɗalibai kenan yayin zanga-zangar lumana ta hawa kan kujerar naki, dangane da yadda suka ce gwamnatin tarayyar Najeriya ke nuna halin ko-in-kula a kan halin tsadar rayuwa da 'yan ƙasar ke ciki, wanda ya samo tushe daga ƙarin farashin albarkatun mai sanadiyar cire tallafin man da gwamnatin tarayya ta yi. Kwamar Kabiru Inuwa da ke zaman shugaban kungiyar kwadago ta NLC a Kano shi ne ya jagoranci gangamin a yau.
Wannan abubuwa da aka zo da su na janye tallafin man fetur bai tsaya iya nan ba, an tafi kuma kan hada kasuwar hada-hadar kudaden kasashen waje, wanda ita ce take bawa kasuwannin mulinzami ita ma ta ta'azzara, darajar naira ta yi rugurugu, wanda sakamakon haka al'umma suna cikin tashin hankali. Muna so ya zamanto gwamnatin tarayya kamar yana ta yi alkawari a satin farko na watan Mayu cewar za ta fitar da abubuwa da za a zamanto sun rage raɗaɗin waɗannan abubuwa na musibu da aka shiga, ta gaggauta aiwatar da waɗannan tsare-tsare domin 'yan ƙasa su samu walwala su koma cikin hayyacinsu sakamakon firgici da ake ciki yanzu.
A nasa bangaren Kwamare Mubarak Yarima, jagoran kungiyar TUC ta ma'aikatan da ke aiki a cibiyoyi masu zaman kansu reshen jihar Kano, yanana ta cewa ba za su lamunce da yadda gwamnatin Najeriya ke yin burus da kuncin rayuwa da 'yan ƙasa suke ciki ba. A don haka zanga-zangar ta yau ita ce zango ko mataki na farko na yakar wannan aqida ta gwamnati.
Idan baka manta ba, TUC ta ba gwamnati sati 2 zuwa 19 ga watan Agusta da zamu shiga akan cewa duk abin da committee suka zauna suka kusantar ya kamata a fara sasuwa ƙasa. Amma sai aka fito aka mana wani dogon turanci wanda mu ba turanci bane a gaban mu, ga abubuwa an fara shine da mu. Tabili da in kaga a maganan da Mr President yayi bai magana minimum wage ba. Bai magana yadda za ne ka
shi kankanta alba
shi kankanta albashi ba, bai maganan yaushe refinery mu za ta fara yi ba, yayi maganan motoci za a kawo, bai maganan nawa ba, bai maganan yaushe za a fara ba. So mu muna son mu tabbatar wa 'yan kasa, muna son duk abubuwan da aka zo na aka zantar da dan da shugaban kasa ya kamata a zo a fara yin su, ba turanci muke so ba.
Ko da yake 'yan kwadagon sun yi helar cewa wannan zanga-zanga tayo ba ta nufin yajin aiki, amma bankuna da ofisoshin gwamnati, kasuwanni da cibiyoyin hada-hadar kasuwanci a Kano sun kasance a kulle tun da safe har zuwa tsakar rana. Sai dai daga bisani bayan sallar azhar an bude kasuwanni, yayin da zirga-zirgar ababen hawa ta ci gaba a sassan birni da kewayen Kano, kuma ya zuwa yanzu jama'a sun ci gaba da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda suka saba. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu raro barkamu da dawowa shirin Arewa a yau, da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa bai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba bayanin hulɗar Arewa ta tarihi da jamhuriyar Nijar a yayin da sojoji suka amshi madafun iko a birnin Yamai. Da yawa masu sharhi a Arewa na mara baya ga bin matakan sulhu don kaucewa fito na fito a yunkurin dawo da mulkin farar hula ƙarƙashin shugaba Muhammad Bazoum. Da zarar an rufe iyaka tsakanin Najeriya da wasu ƙasashe, kamar misali dakatar da shigo da wasu kayan masarufi kamar yadda aka yi na shinkafa a zamanin tsohuwar gwamnatin Najeriya ta Muhammadu Buhari, arewacin Najeriya da kudancin Nijar na fara samun alama.
Sunana Mr. Ashiru Sharif, shugaban kwamitin amintattu na game da ƙungiyoyin arewacin Najeriya. To, ni bisa ra'ayina game da wannan mataki da su ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka, ina ganin kamar sun ɗauki abin da tsauri, kuma akwai hatsari a cikin al'amarin. Ya kamata da farko a fara duba hanyoyi na diflomasiyya a bayan da za a yi a warware rikicin ba tare da maganar zub da jini ba, da kuma bata zumunta da take tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu. Kaga ita ne Najeriya da Nijar, musamman saboda shi shugaban na mutumin shi ne shugaban wannan ƙungiya, alaƙa ce mai ƙarfi tsakanin Najeriya da Nijar. Saboda haka kamata ya a nemi maslaha, abin ta maslaha tukunna farko, ba maganar soja ba, domin shigar soja za ta iya janyo matsala a cikin rigimar.
Tunana Shayu Malam Bragabciari, Ubangiji Allah ya yi maganin wa'annan da suke so su kifar da gwamnati, domin gwamnatin Bazoum gwamnati ce mai gaskiya, mai kokarin gyara al'umman Nijar da kuma ƙasar Nijar da kuma haɗa kan Afirka. Dukkanmu Afirka muna goyon bayan shugabanni irin su Bazoum Muhammad, mai kishin al'ummarsa, mai kishin Afirka. Wannan abin da suka yi ba daidai bane su yi kokari su janye, don mu ba ma goyon bayansu. Kuma duk 'yan Nijar na tabbata in wa'ansu sun goyi bayansu saboda siyasa, to su wa'annan mutane da suka yi juyin mulkin nan, tarihi ba zai taɓa yafe musu ba.
Ku kasance da shirin Arewa a yau daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Suna na Alhaji Abubakar Kalidu a matsayin ɗan Nijar wanda ke da inci da abin da ke faruwa a siyasar Nijar na ya sa bakina. Don biye da siyasar harkokin Nijar ya san wannan abin zai faru amma ranar ne kawai ba sani ba. Misali, Nijar shugaban ƙasa biyu ne, babba da ƙarami. To, dalilin babu wanda zai iya zama shugaban ƙasa kazartar da abu a ƙasa wani ya tada, to kaga akwai matsala.
Abubakar Kalidu, kafin kai nisa, me kike nufi da shugaban ƙasa babba da ƙarami yadda ake da shi a Nijar?
Ai, wanda ya bada ɗin bai samu ba.
Shi Muhammad Yusufu?
Eh.
To, ya ake bi sauka ba, muna ji.
Saboda dalilin da yasa na faɗa haka, ba abin da wannan shugaban zai yi ba sai ya mai katsalanda ba.
Eh, to Abubakar Kalidu, in haka ne kai mai ra'ayinka, me kake so ka ga ECOWAS ta yi?
ECOWAS ta yi a lallashi, a tafi a gani. Mu gani, saboda yau in an ECOWAS ta sa takunkumi ta matsa, ai talakawa ne zai ce cewa talakawa ne za su wahala, ai su manya ba za su wahala ba.
Babban mai ba da shawara ga Firayim Ministan Nijar Umaru Muhammadu, wato Dr. Manzo Abubakar, ya ɗauko kundin tarihi.
To, alhamdulillah, Allah Ubangiji ya sa albarka. Allah Ubangiji ya bar mu tare. Maganar zanware kenan bisa kan yanda zan kira, kuma in yi godiya da yanda muke tahiyar da rayuwarmu, yanda muke tahiyar da zamantakewarmu da arewacin Nijeriya. Lalle Nijeriya da Nijar zauwa ne aka yi kurtu, aka ja iyaka kawai, aka ce ai wannan ɗan Nijar ne, wannan ɗan Najeriya ne, amma uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya, kuma dukkanmu al'adunmu, addininmu da kuma sana'o'inmu iri guda ne, tarihinmu guda ne. Kaga Hausa, tunda Hausa bakwai da Banza bakwai, da kuma abin da ya shahi cikin Hausawan nan da kuma Zabarmawa da Kulami da Bare-bari da Arawa da dukkan abin da yake mutanen Najeriya ne wanda aka sani, duka kana samun su a Nijar. Kuma wa uba sai zamanto cewa bugaje ko kuma in ce Abzinawa anihi duka sun zo su ma sun hada wannan al'ummomi duka wannan zana ma. To kenan ka gani babu yanda za ka yi in ka shiga Nijar ka ce a ai ba a Nijeriya ba kake, in ka shigo Nijeriya arewacin Nijeriya musamman ka ce ba a Nijar ba kake. To gaskiya wannan abu ne wanda yake ina tsammani ya kamata dukkan mu yi alfahari da shi, kuma dukkan mu mu san cewa kowane lokaci abun da yake ya shahi Najeriya wallahi mu ɗan Nijar sosai a lumce muke. Abun da yake ya shahi Nijar ɗan Najeriya mun sani ku ne na farko wanda za ku zo ku kawo taimako na farko. To abun da muke so a fice wannan kaman abun da yake muna sa harshe wanda turayen mulkin mallaka suka kawo suka sa mana, muna mu a Nijar muna da Faransanci, ku anan kuna da Ingilishi ko kuma in ce Turancin Ingila ba. To abin da nake so ya kamata mu zamanto cewa mun shahe wannan iyaka da kuma wannan bambanci da muke da wannan harsuka, tunda muna da harsukan wanda yake muna iya mu'amala, kuma mu gane juna, kuma mu tahiyar da zamantakewar mu fifita ta zamanto mun yi abin da zai taimaka ma junanmu. Tunda a gaskiya ya kamata a tahi a haɗa kai, ya kamata yanzu babu inda za ka gani a duniya inda yake yaran su guda ya zamanto cewa wani abu ya raba su, duka tashi guda ne ake, don saboda inda ada kwai yare guda, al'adu guda, kenan babu wani abin da ya raba ku, tunda shi addini daman ya hana bambanci. To ya kamata mu san cewa lalle duka alƙiblarmu guda ce, kuma abin da ya kamata mu mahabbaka yarjejeniya tsakanin mu duk abin da zamu iya ya zamanto mun manta cewa muna wata ƙasa ta Niger ko kuma muna wata ƙasa ta Nigeria ya zamanto cewa mun huce wannan ya zamanto cewa tun fil azal yanda iyaye da kakannu kaga ai in ka dauka ai da raƙumma ne ake tadowa tun daga agaris ba su tsaya ko ina sai Sokoto kuma in ka dauka daga Sokoto abin da ya kawo daga birnin Kebbi ya taho Sokoto ya hayo ya zo abin da ya shahi Katsina Kano ya tahi Daura ai Niger zai shiga da ya shiga Niger kuma zai yi da magaram zai yi abin da ya yi wani waje ya yi tawa wani waje ya yi gabas ya yi wajen difa wani waje ya ratso daga nan in kai daga Katsina sai ka yi jibi ya ka shiga Kano ya ka shiga Maradi ka gani duka wannan daga can kuma Kebbi abin da za abu gaya za abu abu Kamba Kamba za abu a shiga Gaya daga nan kuma sai a kuce a ta yi doso kuma daga nan kaga an yamma kenan an shiga wajen zabarmawa to duk wannan yau to ai kuma ka gani ai ka faɗi tunda shi in ka dauka musulunci kanshi ma tabarnin shigo mana
mun gode Dr. Manzo da fatan za a warware kalubalen Niger cikin sauki masu sauraro anan zamu dakatar da shirin arewa yau na wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na surwa da Ma'el Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya
to madalla a gaida Nasira da Ma'el Hikaya to masu sauraro sai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku wasiƙun masu sauraro ba yanzu kuma sai labarai a takaice
Yau Laraba ne shugabannin soji na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ko sai da yawo za su yi wata tattaunawa a Abuja babban birnin Najeriya game da juya mulkin da aka yi a Niger a makon da ya gabata yayin da wasu kasashen Turai ke kokarin kwashe ƴan kasarsu daga Niger kungiyar ta ECOWAS ta faɗa cikin wata ƴar gajeruwar sanarwa cewa Kwamitin Hafsan Hafsoshin Tsaro wato na kungiyar zai tattauna akan yanayin siyasa a Jamhuriyar Niger a tarukan da za su yi har zuwa ranar Juma'a. Tuhume-tuhume hudu da gwamnatin tarayya ta yi wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump na yunkurin kaucewa faduwar zabensa a shekarar 2020 sun janyo martani daga bangarori daban-daban na siyasa ciki har da mataimakinsa a lokacin Mike Pence wanda ya ce duk wanda ya fifita kansa kan kunnin tsarin mulkin kasar bai kamata ya zama shugaban kasa ba tuhumar ta bayyana jerin abubuwa da suka faru bayan zaben watan Nuwamba wanda ya kai ga harin da magoya bayansa suka kai a fadar gwamnatin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 tuhumar ta nuna cewa da yawa da cikin fusatattun mutanen sun yi imani ne da cewa Pence zai iya sauya sakamakon zabe kamar yadda Trump ke yaudare su A yau Laraba ne jami'an Ukraine suka faɗa cewa har-haren jiragen saman Rasha sun lalata kayayyakin aikin tashar jiragen ruwa a yankin Odessa da ke kudancin wato Ukraine yayin da jirage mara matuƙa da Rasha ta harba kuma suka kai hari a babban birnin Ukraine sojojin Ukraine sun ce harin na Rasha ya lalata wata na'urar ɗauko hatsi tare da haddasa gobara a masana'antu da tashar jiragen ruwa a Ismail.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana da GMT za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Amina Bahar Auna da ta karanto labarai da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu na Shwa ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe